kayakin tallafin da suka da magunguna, kujeru, wuraren zuba shara da marandunan ruwa na zamani na mako zuwa ne, yayin da ake kokarin tada komalar makarantun da rikicin Boko Haram ya shafa a jihar Arewa maso gabas a jihar Adamawa. Ɗaya daga cikin jihohin da rikicin na Boko Haram ya shafa a dakar gungiyar Dilalaman Faith ta Najeriya, wato IFMA, sun ko bayyana cewa ɗaukan wannan mataki na mako cikin gabaran da kungiyar ta soma nan ke hada karfi da karfi a ci gaban ilimi tun farko da yake jawabi. Neman taba Lamidin Adama da Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha, wanda ɗan Amar Adamawa kuma hakimin Jimeta Alhaji Muhammadu ba fara da yau kice shi, yace lokaci yayi da za ma daina dogaro da gwamnati akan kowane lamari.
Primary school muna alfahari da makarantar nan da makarantar da muka fara karatu lokacin ana kiranta NA Primary School. Don haka don Allah ki kai sakon nan, kuma a maida hankali a shi wakili makaranta zai dinga zagowa, ko kuma ya nada wani wakilin sa ya zago ya zo ya duba menene yake faruwa. Ko yaushe magarin nan ku aje shi mai kyau yadda za a yi amfani da shi. Na tabbatar da wannan budi da imma suka yi wasu za su koyi da su ma su yi, da haka Allah ya sa yara musu amfani wannan magani.
Da suke jawabi, shugabannin makarantun firamare da suka samu wannan tallafi a jihar Adamawa sun ko nuna farin cikinsu ne bisa wannan kayakin tallafi da suka hada magunguna, kujeru, wuraren zuba shara da kuma rundunar ruwa.
Wallahi wanda suka shirya wannan gagarumin taimako, Allah ya saka muku a shugabanninmu da suka bada gudunmawa kamar yadda muka ji kowa da irin abun da ya yi. To dama lada kowa da irin tashi, da wanda ya ba da shawara, da wanda ya ba da wani abu, Allah ya saka muku da alheri. Ubangijin Allah mai da kowa gidansa lafiya. A madadin makarantu wa'inda aka ba mu kyauta, insha Allah, in Allah ya yarda, kamar abinda shugabanni suka gaya mana, insha Allah ba za a samu matsala ba. Allah ya taimake mu, insha Allah ba za mu ji kunya ba.
Hakika yau ni a gare ni rana ce ta farin ciki wacce ba ta misaltuwa.
To kuma shugabanni kungiyar Dilalaman Faith din ke cewa ne game da wannan yunkuri da suka somo a yanzu? Alhaji Abubakar Abdullahi Butu shine ma shugaban kungiyar ta IFMA a jihar Adamawa, yace za su gaba da irin wannan tallafi da yankin da dan Dumala Kabewa.
Sai kuma mun duba abin da ya kamata mu taimaka wa al'umma ne, ba don komai ba. Jama'a sun fi sanin mu da sayo mai daga dafa-dafa na Najeriya mu kawo shi gidajen mu mai sayo al'umma. To da yawa sun cewa ana iya bada taimako irin waɗannan da makamantan su ba, domin mafi yawa taimakon da muke yi din wanda ya kawo kansa da wanda ya zo wajen mu in ya nema da inda dalilin yi din muka yi iya bakin kokarin mu. To amma irin wannan ba mu taɓa yin sa ba sai wannan karo. Mun yi ne kuma don mu taimaka bisa ga irin canjin lokaci da aka samu a cikin damuna da ake ciki, an sani an yi fama da ciwon zazzabi, typhoid da dai makamantan su. Sa'annan yanzu kuma ana cika damuna din, ana kokarin shiga rani. To dole akwai canji ne da yi, shi ma kuma akwai matsaloli. To taimakon da muka yi din muka duba, idan muka bada namu gudumawa akan abin da gwamnati take yi, kuma mun bada namu tallafi, kuma mun yi kira ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa, ba sai na man fetur ba, idan kowane ɗan kasuwa ko kuma kowace ma'aikata mai zaman kanta za ta bada nata taimako a shekara, to lalle wata ran za a nemi irin waɗannan matsalolin babu. Mun haɗa ƙarfi da ƙarfe, mun taimaki gwamnati da kanmu baki ɗaya da 'ya'yanmu. To wannan shi ne manufa.
Kamar yadda bincike ma ke nunawa, a jihar Arewa maso gabas akwai fama karantu da dama da ke cikin halin hawaye da ke bukatar tallafi a yanzu, ko da yake a kullum gwamnatoci cewa ma suke suna nasu kokari. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.